إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan shine majalisi na 113 a wannan yammaci na Alhamis 13 ga watan Rajab hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 25 ga watan 1 shekara ta 2024 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba mun karanta gaba ta uku ko fiska ta uku cikin fiskoki da mawallafin wannan littafi na tarihin sayyidina Umar ke kawo mana da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke mu'amalantar al'umma to fiskar da zamu tashi kanta ta hudu a wannan yammaci ita ce tarbiyatuhu li ba'di zu'ama'il mujtama' shafi na 205 fiska ta hudu yace tarbiyatuhu li ba'di zu'ama'il mujtama' tarbiyar sayyidina Umar da yayi wa wasu daga cikin jagorori na al'umma sayyidina Umar yayi kokarin yi musu tarbiya ya dora su kan hanyar da ta dace wajen mu'amalantar al'umma ko kuma yin abin da ya dace cikin al'umma saboda kar a samu mummunar ɗabi'a cikin al'umma ta yadda in ta yi yaɗo za ta cutar da al'umma ɗin kenan a samu kyakkyawar ɗabi'a cikin al'umma ta yadda al'ummar za ta tasirantu da wannan ɗabi'ar ɗabi'ar ta zamanto ta yi yaɗo cikin al'umma a ƙarƙashin wannan fiska ya kawo misalai masu tarin yawa wanda ba su gaza guda 8-9 ba to duk da dai lokaci ba zai ba mu dama wajen karanta dukkan misalan da mawallafin littafin ya kawo ba sai dai za mu iya karanta wani sashe daga ciki za mu iya karanta 4-5 waɗanda za su fito mana da misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ke tarbiyyar jagororin al'umma su zamanto nagartattu kuma su kyautata mu'amala cikin al'umma ɗin misalai guda 2 za mu ɗauka a wannan fiskar sai mu tafi zuwa ga fiska ta 4 misali na farko yace Abu Sufyan radiyallahu anhu yake kiransa da sarkin Makka wannan Abu Sufyan alkunyarsa ce wacce da ita yafi shahara amma asalin sunansa Sakhr bin Harb bin Umayyata bin Abd Shams Sakhr bin Harb shine mahaifinsa Abu Sufyan Allah yarda da shi yana cikin waɗanda gabaninsu musulunta suka yi gaba da kiyayya wa musulunci da musulmai, kuma sautari da dama in tawaga ta yaki ta mushrikai ta fito daga Makka, zaka ga Abu Sufyan shike jagorantar wannan tawaga din. Yakin da aka yi a Uhud, Abu Sufyan shine komandar wannan yaki ta wannan yaki na Uhud. Yakin da aka yi na Ahzab, yakin Uhud mun san ya auku shekara ta uku bayan hijira. Yakin Ahzab kuma ya auku shekara ta hudu bayan hijira. To shi ma Abu Sufyan shine komandan wannan yaki da aka yi na Ahzab. To lokacin da aka yi sulhul Hudaybiyya tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka, Abu Sufyan nan ma yana cikin na gaba-gaba waɗanda aka kulla sulhun tare da su. To sai Allah maɗaukakin sarki ya masa taufiki, ya masa gamo da katar dab da fathu Makka, ko kuma a fathu Makka ya karɓi musulunci. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa halacci, dube da yadda ya dinga jagorantar tawaga iri-iri. To ka san ko shakka babu akwai wannan a cikin jikinsa, ma'ana yana ji cewar shi jagora ne ko kuma shugaba ne. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo garin Makka shekara ta takwas bayan hijira, da nufin buɗe garin Makka ya kwace ta daga iko da mulki na mushrikai ta zama ƙarƙashin ikon musulmi, sai ya yi kara wa Abu Sufyan a matsayinsa na wanda ya yi jagoranci a gurare daban-daban, fagage daban-daban gabanin shigansa musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Annabi ya shiga garin Makka da shi da tawagarsa kusan mutum 10,000 da makamai, sai ya ce, amma fa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta, ba mai taba jininsa. Kaga wannan din zai ƙara dadada wa Abu Sufyan ransa, zai ƙara masa son Annabi da kuma musulunci, saboda Annabi ya masa kara. Annabi ya duba ya ga ya taso cikin ɗabi'a ta mulki da jagoranci, sai Annabi ya masa wannan karar, ya ce duk wanda ya shiga gidansa ya aminta. Sannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina, bayan ya buɗe garin Makka, ya je ya ci garin Ta'ifa da Hunain, ya kwace su hannun mushrikai, ya ci su da yaki. Da ya dawo sai sanya Abu Sufyan shine gwamnan Najran. Kaga dai har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi matsayinsa, matsayin da ya taso cikinsa gabanin ya musulunta na jagoranci da ya yi, Annabi sai bashi wannan matsayin. To kuma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kukuwan da musulmai suka yi ta fita a yankin Sham da kuma yankin Iraki ya fita. Abin da zai baka mamaki, gashi dai an kwashe shekaru wajen guda takwas ana ɗauki ba daɗi tsakanin mushrikan Makka da Annabi, wanda galibi zaka tarar Abu Sufyan shine jagora. To amma da Annabi ya tafi yakin Ta'if, Abu Sufyan yana tare da Annabi cikin sahun musulmai, a nan ne aka cire masa idonsa ɗaya a sahun musulmai, a nan aka cire masa idonsa ɗaya a sahun musulmai. To sannan kuma a zamanin Sayyidina Abubakar da aka tura dakarun musulunci su je su shigar da musulunci yankin Sham da yankin Farisa, yankin Iraki kenan, Abu Sufyan yana cikin tawagar da aka tura a yankin Sham a Yarmouk, wani gari da ake kiransa Yarmouk, yakin Yarmouk, a nan aka cire masa ɗaya idan nasa. Sai wayi gari ba shi da idanu guda biyu, kuma duka idanun an cire masa ne a jihadi fi sabilillah. Kaga ko a haka ya rama wa musulunci ta adin da yi wa musulunci, saboda idansa ɗaya an cire masa a yakin Ta'if tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya idan kuma an cire masa a yakin Yarmouk zamanin khalifancin Sayyidina Abubakar, Allah yarda da su gaba ɗaya. Sai aka wayi gari Abu Sufyan ya zama makaho, ya rasu a shekara ta 31 bayan hijira. To wannan gabar da muke kan karanta ta, mawallafin yayi mata title, unwanin da mawallafin ya bawa wannan gabar ita ce, ko wannan misalin shine Abu Sufyana radiyallahu anhu wa daruhu bi Makkata. Zai kawo maka takaitacciyar kissar Abu Sufyan da kuma gidansa cikin garin Makka. Abu Sufyan da gidansa cikin garin Makka a zamanin khalifancin Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Kar amince asalin babinmu da muke magana a kansa, ko kuma fiskar da muke magana a kanta, yadda Sayyidina Umar yake tarbiyyar shuwagabanni waɗanda suke na al'umma, ya yake tarbiyyarsu, ya yake dura su a turba. Wannan fiskar da muke magana kanta kenan. Karkashinta ne aka kawo wannan misali ɗin. Za a kawo mana kissar Abu Sufyan, Allah yarda da shi, da kuma gidansa a cikin garin Makka. Yace qadima Umaru Makkata fa aqbala ahlu Makkata yas'un. Sayyidina Umar yana khalifa, dama yakan zazzaga garuruwan da suke karkashin ikon daular musulunci, ya ga yaya gwamnonin da ya tura, wakilansa da ya tura, yaya suke jagorantar al'umma, sa'annan su al'ummar yaya suke zaune, idan akwai kalubale yayi kokari wajen ganin ya gyara abubuwan da ake so a gyara wanda suka kawo kalubale din, idan akwai matsaloli ya ga yaya zai fuskanci waɗannan matsaloli din, idan kuma ana zaune kalau babu korafi ba koke, to dama abin da yake fata kenan. In kuma akwai koke ya ga wani mataki zai ɗauka. To daga cikin zagayawar da Sayyidina Umar yake a garuruwan da suke karkashin ikon daular musulunci, sai ya taho garin Makka, bayanin da yake mana anan kenan. Fa aqbala ahlu Makkata yas'un, sai mutanen Makka suka taho ga Sayyidina Umar suna sauri, suka iso gare shi. Suna isowa gare shi, farkon abin da suka fara bayyana wa Sayyidina Umar tun ma gabanin Sayyidina Umar ya tambaye su. Dama Sayyidina Umar in ya zo ga mutanen gari yakan tambaye su, yaya wane da na turo ya jagorance ku, yaya ɗabi'unsa, yaya mu'amalarsa da ku, da sauransu. Zai masu tambayoyi ire-iren waɗannan. To su mutan Makka da Sayyidina Umar ya shigo garin Makka, suka je suka tarbe shi, tun gabanin ma ya tambaye su, sai suka ce masa faqalu, sai suka ce Sayyidina Umar, ya amiral mu'minin, inna aba sufyana ibtana daran fa habasa anna masilal ma'i liyahdima manazilana. Sayyidina Umar yana isowa, sai suka tarbe shi, suka fara kawo kara gare shi, suka ce ya amiral mu'minin, ya kai amirul mu'minin, inna aba sufyana ibtana daran, lallai Abu Sufyan cikin garin Makka ya gina katon gida. Ba anan matsalar take ba, matsalar ba daga gina gidansa da yayi take ba, ga matsalar nan. Suka ce fa habasa anna masilal ma'i liyahdima manazilana, wannan gina gidan da yayi sai ya zo ya toshe mana inda ruwa ke gudana, in an zabga ruwan sama inda ruwa zai biya gudu ya tafi ramuka da kwazazzabu da kwari, to Abu Sufyan ya tare dan ya rushe mana gidajenmu, saboda ruwa idan ya zo an tare masa hanya, dole ya nema ma kansa hanya, to wajen nema wa kansa hanya zai iya rusa mana gidajenmu. Wannan korafin mutan Makka kenan da suka zo da shi ga Sayyidina Umar. To wani mataki Sayyidina Umar ya ɗauka bisa wannan korafi? Fa aqbala Umaru wa ma'ahu durra. Sayyidina Umar sai ya shigo cikin ƙwaryar Makka yana tare da wata 'yar sandansa. Dama wannan sandar Sayyidina Umar baya rabuwa da ita, koyaushe tana hannunsa. Ya shigo cikin ƙwaryar Makka yana riƙe da wannan 'yar sanda tasa. Fa idza Abu Sufyana kad nasaba ahjaran, da ya iso jikin gidan Abu Sufyan sai tarar kamar yadda aka koka masa, tabbas gashi nan Abu Sufyan ya gina gida, jikin gidan nasa kuma ya sanya kattin duwatsu. ta yadda idan ruwa yazo ba zai samu hanyar wucewa ba. Dole ruwan ya koma da baya nema kansa hanya, wajen nema kansa hanya kuma zai iya rushe gidajen wasu. Sayyidina Umar idan sai gane masa koken da aka yi da korafin da aka yi. Faqala sai ce wa Abu Sufyan, irfa hadha, dauke wannan dutsen da kasa a hanyar ruwa. Farfa'ahu, Abu Sufyan ya sa hannu ya dauke. Thumma qala wa hadha, sai Sayyidina Umar ya ce ba shi kadai ba, wannan ma dauke shi. Abu Sufyan ya sa hannunsa ya dauke, ya sake ce masa wa hadha, wannan ma dauke. Abu Sufyan ya sa hannunsa ya dauke. Hatta rafa'a hijaran kathiratan khamsatan aw sitta, har ya dauke duwatsu masu tarin yawa gunguma wanda yawan su bai gaza biyar ba zuwa shida, waɗanda da sun toshe hanyar ruwa. To wannan me zai bayyana mana? Wannan kissa ta Abu Sufyan da muka karanta za ta nuna mana yadda Sayyidina Umar ke dora jagorori akan turbar da ta dace wajen mu'amala da al'umma. Abu Sufyan a cikin garin Makka kowa na ganin girmansa, ana ganin kwarjininsa, tunda jagora ne tun zamanin jahiliya, kuma da musuluncin ya zo ma annabi ya ta bashi jagoranci. To sai zamanto mutan Makka suna ganin girmansa, suna ganin ɗaukakarsa, suna ɗaukansa a matsayin jagora. Ba wanda zai iya tunkararsa ya ce me yasa kai kaza ko kuma ka gyara kaza da kai, saboda girma da yake da shi a idan mutane sakamakon jagoranci da ya ta yi. To shine Sayyidina Umar, kuma kowa ya san ɗabi'arsa, kowa ya san halinsa, baya gani ya kyale ko ya shuru, musamman abin da ya shafi maslaha ta al'umma. To sannan kuma abu na biyu da wannan kissar za ta fito mana da shi, za ta nuna mana yadda Sayyidina Umar ke maida hankali kan al'amarin talakawansa. Bai naɗa kafarsa ya zauna cikin headquarter musulunci garin Madina ba, a yana bibiyan garuruwan da talakawansa suke gaya suke rayuwa, akwai wani abu da suke da buƙatuwa zuwa gare shi, a suna da wani ƙorafi da suke so a musu maganinsa. Wannan ɗabi'ar Sayyidina Umar kenan bisa jagorancinsa da ya yi. To kuma haka ake so kowane shugaba ya zamanto yana bibiyan waɗanda ya sa wakilci a gurare daban-daban. Ya sa wakilinsa a gari kaza, ya sa wakilinsa a gari kaza. To kar ya zauna a headquarter kawai yana mulki, a ya bibiyi inda ya sa jagororinsa ko wakilansa, yaya suke gudanar da wakilcin da ya danka hannunsu. Idan akwai gyara ya musu, in akwai ƙalubale ya gaya zai iya fuskanci wannan ƙalubale ɗin, idan akwai koke ya gaya zai fuskanci wannan koke ɗin. Saboda me? Saboda amana ce Allah maɗaukakin sarki ya danka a hannunsa, wadda ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi bisa wannan amanar. Idan ya kiyaye ta ya tsira gaban Allah maɗaukakin sarki, in ya tauye kuma zai haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata cikin hadisi cewar ranar tashin alkiyama duk wanda aka bashi jagoranci na yanki kaza za a zo da shi a ɗaɗɗaure a tattamce cikin igiya abin da zai warware shi daga wannan igiyar adalcin da ya yi. Idan ya yi adalci shikenan sai wannan igiyar a warware masa ita, in kuma ya yi ko oho ko kuma ya yi riƙon sakainar kashi bisa wannan amana da aka danka hannunsa ta jagorancin, shikenan kuma sai tabbata cikin wannan igiya, kuma an haka za a zo a masa hisabi Allah ya tsiratar da mu. A ƙarshe sai yake cewa bayan Sayyidina Umar ya umurci Abu Sufyan ya ɗauke waɗannan duwatsu da ya sanya waɗanda suka tare hanyar ruwa. Thumma istaqbala Umar al-Ka'ba, bayan Sayyidina Umar ya yi wannan sai ya juyo ya fuskanci Ka'aba, ma'ana fuskanci al-Qibla, tunda Ka'aba ita ce al-Qiblar musulmi a duk inda yake a duniya. Duk inda musulmi yake a duniya Ka'aba ita ce alƙiblarsa. Mu gashi muna yamma da Ka'aba, kaga alƙiblarmu sai ta zama gabas. Waɗanda suke gabas da Ka'aba alƙiblarsu sai ta zama yamma. Waɗanda suke kudu da Ka'aba alƙiblarsu sai ta zama arewa. Waɗanda suke arewa da Ka'aba alƙiblarsu sai ta zama kudu. mutanen Madina kenan. Mutanen Madina suna arewa da Ka'aba al-Qibla su sai ta zama kudu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tastaqbilul qiblata bi bawlin wala gha'itin walakin sharriqu aw gharribu. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce kar ku fiskanci al-Qibla a yayin bayan gari ko fitsari. Sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma. Me yasa Annabi ya ce ku kalli gabas ko ku kalli yamma? Saboda al-Qiblar mutan Madina kudu ce. Kaga mu kuma sai a ce sai dai mu kalli kudu ko mu kalli arewa. Me yasa? Saboda al-Qiblar mu gabas ce. Sayyidina Umar sai juya kalli al-Qibla, ita ce ɗakin Ka'aba. Fa qala, sai ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala Umara ya'muru Aba Sufyan bi batn Makkah fa yuti'u. Yayi godiya wa Allah bisa wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa, saboda kowa ya san wane ne Abu Sufyan. Ya juya ya kalli ɗakin Ka'aba ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala Umara, ya ce godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sanya Umar ya'muru Aba Sufyan bi batn Makkah, ya samu iko ya samu damar umurtar Abu Sufyan a cikin ƙaryan garin Makka. Gashi dai Abu Sufyan ya share lokaci, ya ɗau lokaci, yana jagoranci cikin garin Makka, kuma kalmarsa abar sauraro ce cikin garin Makka, maɗaukaki ne cikin garin Makka. Sai gashi a yau Allah ya ba Sayyidina Umar iko da dama na ya umurci Abu Sufyan cikin garin Makka, fa yuti'uhu, kuma ya masa ɗa. Kaga wannan ni'ima ce gagaruma da Allah madaukakin sarki yayi wa Sayyidina Umar. Wannan misali na farko kenan da zai fito mana da yadda Sayyidina Umar ke dora jagorori cikin al'umma, ya dora su kan turbar da ta dace wajen mu'amalantar al'ummar, ko kuma yin abun da ya dace cikin al'ummar. Mu dauki misali na biyu, sai mu karkare a kansa dangane da wannan fuska ta hudu, sai mu je ga fuska ta biyar. Misali na biyu ya ce al-jarudu wa Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhuma, duk da ya sa anhum amma tunda su biyu ne sai mu ce anhuma. Al-jarud, wannan jarud na san da yawa daga cikin musulmai wani bai ma taba jin sunan ba sai yau, amma yana cikin jerin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sai dai sahabi ne wanda bai shahara ba, amma Ubayy dan Ka'ab kan shahararre ne, sananne ne tsakanin al'umma musulmi. To shi yasa anan ya ce radiyallahu anhuma, duk da ya ce anhum amma tunda su biyu ne ya kamata ya zama radiyallahu anhuma, Allah yarda da su biyun. Dan jam'i a larabci yana farawa ne daga uku. Idan mutane guda biyu ne akwai yanda ake magana a kansa a larabci, sai a ce radiyallahu anhuma, Allah yarda da su biyu. Amma in sun haura biyu sun kai su uku, sai a ce radiyallahu anhum, Allah yarda da su. To shi jarud, tunda ba mu san shi ba kuma ba mu taba karo da sunansa ba sai yanzu, akwai buƙatar mu duba takaitacciyar tarjamarsa, kuma sai mu duba mu ga kissar da mawallafin littafin ya kawo da za ta fito mana da misali da zai nuna mana yadda Sayyidina Umar ke tarbiyantar da jagorori cikin al'umma, zamanto nagartattu cikin al'umma, su zamanto misali na ƙwarai cikin al'umma, ta yadda za a tasirantu da su a ɗabi'antu da ɗabi'arsu kyawawa. Shi jarud asalin sunansa Bishr bin Amr bin Hanash bin al-Mu'alla, wannan asalin sunansa kenan, Bishr bin Amr. To amma me yasa ake ce masa al-jarud, kuma ya zama ya fi shahara ma da al-jarud ɗin? Malamai na tarihi suka ce dalilin da yasa ake ce masa al-jarud, saboda a zamanin jahiliya, gabanin zuwan addinin musulunci, mutum ne wanda yake jarumi mayaƙi, to ya kai hari ga wata ƙabila cikin ƙabilun Larabawa, ƙabilar da ake kiranta ƙabilar Banu Bakar bin Wa'il, ya kai musu farmaki. To cikin ikon Allah sai ya yi galaba a kansu, ya kama wasu mazaje cikin ɗan ƙabila ɗin. To da ya kama su sai musu tsirara, ya musu sintir, ma'ana ya nuna musu buwayarsa, su kuma ya nuna musu ƙasƙancinsu. To wannan sintir da ya musu ɗin ana kiransa at-tajrid, ka cire mutum tufafinsu, sai a ce ka masa jarrattahu, ma'ana ka yi masa tsirara. to shine sai ake kiransa da wannan sunan aljarud, wato wanda yayi wa wasu yanki na mutane tsirara, sai kuma wannan sunan ya zamanto ya bishi, wannan a zamanin jahiliya. Wasu malaman kuma suka ce a'a ba wannan dalilin yasa ake masa wannan laqabi da aljarud ba. Dalilin da yasa ake masa laqabi da aljarud shi mutum ne wanda ya rayu cikin kabilar Abdul Qais. To ya kasance a cikin ƴan kabilarsa a yankinsa an samu fari, ruwa ya tsaya ya kame, ciyawa ta bushe, sai aka wayi gari dabbobi da dama sun mutu an yi asararsu. To amma shi raƙumansa sun saura ba su mutu ba, wato sun saura da rayuwarsu. To sai ya ɗebi waɗannan raƙuma nasa, sai ya tafi da su garin dangin mahaifiyarsa, wani gari da ake kiransa Qudayt. Ya je wannan gari ya sauka, akwai ƴan uwan mahaifiyarsa a wannan gari. To saukansa garin ke da wuya, sai aka yi rashin sa'a, raƙuman wannan gari sai suka kamu da cuta irin ta fata, cuta ta fata da take kama raƙumi, kaga fatarsa ta yi ƙwarzun na ƙuraje, sai raƙuma wannan gari suka kamu da wannan cuta ɗin. To anan kasan tunda ba wai musulunci ba ne ya je ga al'ummar, sai suka canfa shi jarud, suka ɗauka a matsayin kamar shi ya zo musu da cutar, tunda ba a danganta abubuwa zuwa ga Allah a wancan lokaci, saboda da al'umma ce da musulunci ya yi tasiri a gare ta ba za ta zama mai canfi ba. Duk abin da ya samu mutum zai ɗauka daga Allah ne, kyakkyawa daga Allah, mummuna daga Allah. Wannan shi ne imani da ƙaddara. Tu'minu bil qadari khairihi wa sharri, kai imani da ƙaddara khairahu wa sharruhu, alkhairinsa da kuma sharrinsa duka daga Allah ne maɗaukakin sarki. To su wannan tunda musulunci bai je gare su ba lokacin jahiliya ne, sai suka ɗauka saukarsa a garinsu ya sanya wannan annoba ta faru ko ta auku cikin raƙumarsu. To shi ne suka kira shi da aljarud, ma'anan aljarud wanda ya zo ya yi musu, ya ɗaiɗaita musu arzikinsu, ma'ana wanda ya zo ya tsame su daga cikin arzikinsu. In an ce jarradahu shi ne ya cire, a cire wa mutum abu sai a ce jarradahu. To su suna ga kamar ya zo ya cire su daga cikin arzikinsu, ya jefa su cikin talauci, wannan ya sa suka kira shi da aljarud. Wannan dai zai nuna maka ɗabi'a ta jahiliya ta rashin imani da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma da rashin imani da ƙaddara, ta yadda za a zargi wani bisa abin da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta cikin al'umma. To shi aljarud ɗin nan Allah maɗaukacin sarki ya nufe shi da karɓar musulunci a shekara ta tara bayan hijira. Shekara ta tara, a wannan shekarar ce tawaga-tawaga ta Laraba suka yi ta zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna karɓar musulunci. To shi ne wasu daga cikin malamai na tarihi suka ce a wannan shekarar ce shi aljarud ya zo tare da tawagar ƙabilarsa, tawagar Abdul Qais sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun karɓi musulunci. To jarud yana cikin tawagar da suka zo gurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam suka karɓi musulunci. Lokacin da suka zo ga Annabi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da zuwan jarud, saboda jarud a cikin ƴan ƙabilarsa shugaba ne, suna girmama shi. To kuma gashi ya tako da kansa ya zo gurin Annabi karɓar musulunci, Annabi sai ya murna da zuwansa, saboda a duk lokacin da aka samu jagora ɗaya ya musulunta, to ƙarƙashin sa fa ba za a rasa mabiya da ba su gaza 50-100 su da za su musulunta ba a sababinsa. To shi yasa Annabi ya murna da musuluntarsa, saboda yanzu a santsinsa, a sababinsa, sakamakon musuluntarsa, ba za a rasa dandazo masu tarin yawa da za su musulunta a sakamakon musuluntarsa ba, saboda shi jagora ne, shugaba ne, mai faɗa a jine cikin ƴan ƙabilarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murna, ya yi farin ciki da zuwansa, Annabi ya kusanto da shi zuwa gare shi. To ya karɓi musulunci a shekara ta tara gurin Annabi, kuma musuluncinsa ya yi kyau. Wasu malamai suka ce ba shekara ta tara ba ce, shekara ta goma ce ya zo ya karɓi musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. da yazo ya karbi musulunci gurin annabi sai ya ce ya rasulullah akwai wani hanzari ba gudu ba manzo Allah ya ce me yake nan sai ya ce innali dainan yace lallai ni na kasance ina da bashi mai tarin yawa a kaina yace fali in taraktu dini wa dakhaltu fi dinika Allah yu'adhibani Allah yanzu ka'ida yake sharadi zai ginda annabi yana so ya shiga musulunci amma fa akwai wani hanzari ba gudu ba me hanzarin yace rasulullah akwai bashi mai tarin yawa a kaina yanzu in har na bar addini na yana kan addinin nasara ne addinin kristanci yace yanzu in na bar addini na shiga addininka zan samu garantin cewar Allah ba zai azabtar da ni ba akan bashin da ke kaina annabi ya ce masa kwarai kuwa to shine ya shiga musulunci kuma shigansa ga musuluncin ya zama shiga ne kyakkyawa saboda musuluncinsa yayi kyau to bayan annabi ya rasu zamanin sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya zauna a garin Basara malamai na tarihi suna cewa ya rasu shekara ta 21 wasu malaman suka ce a shekarar kashe shi aka yi a yankin Farisa gurin yaki tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba wasu kuma suka ce haka nan dai aka masa kisar gilla to wannan sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi aljarud kenan yanzu kissar waɗanda za a ba mu mutum biyu anan mun fahimci cewar dukkan su sahabban annabi ne aljarud wa ubay ibn ka'b radiyallahu anhuma za a ba mu takaitacciyar kissar jarud da kuma kissar ubay dan ka'b anan misalai ne guda biyu za a ba mu kaga a baya mun dauki misali guda na abu sufyan yadda sayyidina umar ya nuna masa ba haka ya kamata ka zauna cikin al'umma ba karkai abin da zai cutar da su kaga tarbiya ce sayyidina Umar ya dora Abu Sufyan akai to bari mu ji kissar Jarud za ta zama ita ce misali na uku kenan da ke fito da yadda sayyidina Umar ke dora jagorori kan tarbiya ya dora su yin abin da yake nagartacce mai kyau wanda al'umma za ta su tasirantu da su su koyi da su sai zama an samu kyakkyawan koyi cikin al'umma kyawawan ɗabi'u su wanzu cikin al'umma ya ce aqbala al-jarudu ala umar radiyallahu anhuma fa qala rajulun hadha sayyidu rabi'a fa'talahu umar bid-durra wa qala khashitu an yukhalita qalbahu minha shay'un wannan ita ce kissar sayyidina umar da al-jarud yace aqbala al-jarud ala umar radiyallahu anhuma al-jarud yazo ga sayyidina umar Allah yarda da su gaba da mun ga anan sai ce radiyallahu anhuma saboda umar da jarud sahabbai ne sai ce radiyallahu anhuma ba kamar yadda ya fadi a can sama da yace al-jarud wa ubay ibn ka'b radiyallahu anhum ba sai ce radiyallahu anhuma Allah yarda da su biyu da sayyidina umar da al-jarud lokacin da jarud ya zo ga sayyidina umar fa qala rajulun sai wani mutum ya ce hadha sayyidu rabi'a wannan shugaban rabi'a ne a girmama shi a kambama shi fa talahu umaru bid-durrati sai umar yayi kansa da sandarsa mun san umar yana da tsayar sandarsa dan abu bai masa ba zai kai farmaki da sandar sai yayi kansa da yar sandarsa kan waye da yar sandarsa wasu malaman suka ce kan shi mai magana me zai sa magana irin wannan kansa sayyidina Umar yayi da sandarsa cewa karkana magana irin wannan me yasa sayyidina Umar ya kyamaci magana irin wannan na kambama mutum cikin al'umma ga dalilin sayyidina Umar yace khashitu an yukhalita qalbahu minha shay'un yace dalilin da yasa nayi kan mutum mai maganan nan mai kambama al-jarud naji tsoron kar wani abu ya shiga cikin zuciyan al-jarud ya sa shi girman kai da izza da fankama da jiji da kai to shi yasa nayi kan mutumin nan na hana shi saboda kar yayi abin da zai gurbata tarbiyar wannan bawan Allah kar yayi abin da zai gurbata tarbiyar wannan bawan Allah ya bar shi a yanayinsa kar ya kambama shi ta yadda kamba mashin zai sa masa izza, zai sa masa fankama da girman kai, hakan kuma sai ya haifar da mummunan ɗabi'a cikin al'umma. To shi yasa sayyidina Umar yayi kansa ma'ana ya kwabe shi kar yana irin wannan wa mutane, saboda zai iya gadar musu da girman kai. Kaga wannan misali ne da zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke kokarin dora jagorori kan turba da ta dace. Kenan sayyidina Umar kamar ishara yake yi wa al-Jarud cewa daga yau karka yadda wani yana kamba maka, saboda kamba maka din nan zai iya haifar maka da matsala. Wace irin matsala? Zai sa ka jiji da kai, zai sa ka isa, zai sa ka fankama, zai sa ka girman kai. Kenan ya dora shi kan tarbiya, kan abin da zai taimake shi cikin al'ummarsa. To misali na uku kuma ya shafi Ubayy ibn Ka'ab. Yace wa fa'ala Umaru zata sun'i ma'a Ubayy ibn Ka'ab, irin yadda yayi da wanda ya kambama al-Jarud, to ya aikata kwatankwacin wannan da Ubayy ibn Ka'ab. Yanzu zai kawo mana kisar Ubayy ibn Ka'ab kuma Allah yarda da shi. Yace lamma ra'an nasa قد اجتمعت عليه تسأله بعد خروجه من المسجد وقال إن هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. نن كمر ما ولا في اللتاث ياينك وصا أبو بوانا كسر قال بي وسك السوشين يكن ينك وصا أبو بوانا كما سنة مهم منشن دا ba su kamata a yanke su ba, saboda su fito mana surar kissar yadda ya kamata. Asalin kissar tana nan cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, Allah masa rahama. Kissar an samo ta daga Salim bin Hanzala, ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci, Allah masa rahama. Yace mun zo ataina Ubayy ibn Ka'ab, mun zo ga Ubayy ɗan Ka'ab, mun zo ga Ubayy ɗan Ka'ab, wannan a ina? A Madina. Sun zo ga Ubayy ɗan Ka'ab, ya ce linatahaddatha indahu, don mu tattauna a gurinsa, mu zauna mu yi hira a gunsa. Suka zo suka zauna gurin Ubayy ɗan Ka'ab suka yi hira. Falamma qama, da Ubayy ɗan Ka'ab ya tashi zai tafi a gunsa, in ji shi Salim bin Hanzala ya ce ƙumna nam shi ma'ahu, sai muka tashi muna tafiya tare da shi. Amma tafiyar da suke yi, shi Ubayy ɗan Ka'ab yana gaba, su suna bin sa a baya, kamar suna mara masa baya kenan. Ubayy ɗan Ka'ab yana tafe, bayan sun gama hirarsu da shi, su kuma suna bin sa baya a baya, suna taka masa baya. Falahiqahu Umar, suna cikin wannan tafiyar sai sayyidina Umar yayi kicus da su, ya haɗu da su. Ga Ubayy ɗan Ka'ab ya shiga gaba yana tafe, su kuma ru suna bin sa a baya. Me yasa? Saboda suna girmama shi, sahabin annabi ne, suna ɗaukaka shi. To ana suna wannan tafiyar, sai ga sayyidina Umar shi ma zo yana tafiyarsa cikin Madina, sai ya yi kiliya da su, ya haɗu da su. To da ya haɗu da su, farafa'a alaihi Umaru durra, sayyidina Umar da ya ga wannan tafiyar da suke, sai ɗaga sandarsa ya kai duka wa Ubayy ɗan Ka'ab. Ya ɗaga sandarsa ya kai duka Ubayy ɗan Ka'ab. Kun ga ai wannan mallafin littafin bai kawo wannan ba, kawai ya kawo martanin da sayyidina Umar ya mayar wa Ubayy ɗan Ka'ab ne. Sayyidina Umar sai ɗaga sandarsa zai buga wa Ubayy ɗan Ka'ab, saboda yadda ya ga suna tafiyar bata masa ba, yana ga bai kamata a ce Ubayy ɗan Ka'ab ya shiga gaba, mutane don girmama shi suna bin shi a baya suna tafi ba. To sai ɗaga sandarsa zai kai duka wa Ubayy ɗan Ka'ab. Faqala, sai Ubayy ɗan Ka'ab ya ce ya amiral mu'minina i'lam ma tasna, ya ce ya amiral mu'minin ka san me kake aikata mana, sanda fa ka ɗaga za ka dake ni, ka kula mana, ya gaya wa sayyidina Umar. To a nan ne sayyidina Umar ya mayar masa da wannan martani, ya ce inna hadha alladhi tasna'u, ai wannan aikin da kake, ka shiga gaba mutane suna mara maka baya, ru suna binka a baya, fitnatan lilmatubu'i, fitina ce ga su, ga lilmatubu'i, ga shi wanda ake bi, zai jefa ka cikin fitina dan zai haifar maka da jiji da kai zai haifar maka da girman kai zai haifar maka da isajin cewa ai ka isa ne yasa har wasu suke binka a baya yace fitina ce gare ka dai afka ka cikin fitina saboda mutun zai zama ya fitinu mana in jiji da kai ya shige shi in izza ta shige mutun ai ya fada cikin fitina saboda dabi'a ce cikin dabi'un shedan shedan jiji da kai da izza da buwaya suka hana shi ya sujjada wa annabi adam girman kai ya debe shi yana ga yafi yayi ya wuce ya fadi yayi sujjada annabi adam me yasa annabi adam an halicce shi da tabo shi an halicce shi da wuta wuta ta fi tabo to girman kai sai ya debe shi ya hana shi fadi yayi sujjada annabi adam to kaga yanzu a yau duk wanda ya ari wannan ya ari dabi'a ce da siffa ta shedan duk wanda ya ari girman kai ya azawa kansa shi yasa Bahaushe yake cewa girman kai rawanin tsiya rawani ne amma na tsiya duk wanda ya daura wa kansa girman kai to ya daura wa kansa rawanin tsiya to shine sayyidina Umar yace fitnatan lil matbu ai wanda ake bi din bin san da ake fitina ce gare shi me yasa saboda za ta iya jefa shi cikin jiji da kai za ta iya jefa shi cikin girman kai za ta iya haifar masa da fankama da isa da izza da buwaya ji cewa sama yake mutane kuma ƙasa suke to daga nan ko mutun ya fitinu to shi yasa sayyidina Umar yayi kokarin daukar wannan mataki yace wa mazallatan littabi sannan shi wanda yake bi din kaskanci ne gare shi saboda dan adam Allah ya karrama shi bai kamata a kaskantar da shi ba walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah madaukakin sarki da kansa yace ya karrama ƴaƴan annabi adam ya dora su a sarari suna raye wasu ma suna rayuwa ne cikin kogi duk da ikon Allah subhanahu wataala da yassara wa Allah to wannan dalilin yasa sayyidina Umar ya daga sandarsa ya nufaci Ubayy dan Ka'ab da ita ya nuna masa baya tare da irin wannan dabi'a din kaga wannan Ubayy dan Ka'ab a matsayin sa na jagora ga waɗannan mutane sun dauke shi malamin su sayyidina Umar na so ya nuna masa hanyar da ya kamata ya mu'amalanci waɗannan mutane in za su yi tafiya yana ga sai dai su zamanto gefen sa na hagu da gefen sa na dama yana tsakiyarsu ba wai ya shiga gaba suna bin sa a baya ba Sayyidina Umar yayi tirda irin wannan kaga wannan misali ne da zai fito mana da yadda Sayyidina Umar yake dora jagorori akan tarbiyya tarbiyya wacce take ta tawadu da kaskankan da kai da kaskantar da kai da nuna cewa kai ba kowa bane ko da ku Allah ya saka ka zama kowa tunda Ubayy dan Ka'ab ai yana da daukaka matsayin sa na sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sahabban annabi kuma ko shakka babu suna da falala ta musamman akan sauran mutane to wadannan mutane da suke bin Ubayy dan Ka'ab a baya ai su ba sahabbai bane kaga kenan yana da kima yana da daraja yana da daukaka akan su to shi sayyidina Umar abin da yake nunawa shine ko da Allah ya baka daukaka ya baka girma ya baka buwaya to karka nuna saboda me saboda kar kafarka ta goce kar shedan ya samu kafa ya shiga ta wannan gurin ya fitine ka to ina ga sai mu karkare da wannan misali dangane da wannan fiska ta hudu wacce take mana bayani kan yadda sayyidina Umar yake tarbiyar al'umma yake tarbiyar jagororin al'umma sai mu je fiska ta biyar fiska ta biyar yace inkaruhu li ba'd at-tasarrufat fil mujtama sayyidina Umar yana inkari yana musanta wasu tasarrufat wasu dabi'u wasu halayya wasu kaikawo da wasu mutane za su yi cikin al'umma sayyidina Umar idan ya gani wanda ba su dace ba bai ya shiru yana fito da irin waɗannan dabi'u irin waɗannan halayya da za a yi cikin al'umma waɗanda sayyidina Umar yana ga ba su dace ba to bai ya shiru yakan yi fito da su to wannan ita ce fiska ta biyar cikin fiskoki da suke fito mana da yadda sayyidina Umar yake mu'amalantar al'umma wannan fiska ta biyar mawallafin wannan littafi ya kawo misalai kusan guda shida karkashin wannan fiska din to amma ina ga misalan duka ba za mu samu daman karanta su ba za mu karanta uku zuwa hudu sai mu tafi zuwa ga fiska ta ƙarshe wannan ita ce ma fuska ta ƙarshe dangane da yadda sayyidina Umar ke fito na fito ga wasu ɗabi'u da wasu cikin al'umma suke yi wanda shi sayyidina Umar yana ga wannan ɗabi'ar bata dace ba. Misali na farko yace kitabuhu ila Sa'ad bin Abi Waqqas, kitabuhu ila Sa'ad bin Abi Waqqas, wasiƙar sayyidina Umar da ya rubuta ta zuwa ga Sa'ad dan Abi Waqqas. To wannan misali da mawallafin wannan littafi ya kawo akwai kuskure a title din, maudu'in da ya kawo din akwai kuskure. Sayyidina Umar ba wa Sa'ad dan Abi Waqqas ya tura wasiƙa ba, wa Abu Musa al-Ash'ari ne. Abu Musa al-Ash'ari ya tura wasiƙa. Dama ayyukan mutum dan Adam ba Hausa yace dan Adam tara yake bai cika goma ba. Dole zai wahala ka samu aikin dan Adam 100%, yana da wahala ka samu aikin dan Adam 100%. Duk yanda ya kai ga kamala dole wani lokaci za a samu na kasu tattare da shi. Wanda yake kammalalle 100% shine Allah subhanahu wata'ala. Duk abin da Allah ya yi zaka tarar cikakke ne ba na kasu sabanin dan Adam. Dan Adam zai wahala a ce ya kubuta daga na kasu. Wannan zai nuna maka mutuntakan dan Adam, sannan zai fito maka da kamala da cika ta Ubangiji. Kitabuhu ila Sa'ad bin Abi Waqqas a kitabuhu ila Abi Musa al-Ash'ari. Me zai tabbatar man da haka? Mu karanta nassin mu gani. Nassin wasiƙar sayyidina Umar, yanzu nassin wasiƙar za a hakaito mana. Sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnansa Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yana cikin gwamnonin sayyidina Umar. Yace balagani annahu fashalaka wa li ahli baitika hay'atun fi libasika wa mat'amika wa markabika laysa lil muslimina mithluha. Sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa ya tura Abu Musa al-Ash'ari. Yace balagani, labari ya iso gare ni, annahu fashalaka, cewa ya watsu a gare ka. Me ya watsu a gare shi? Wali ahli baitika, da kai da iyalan gidanka me ya watsu? Hay'atun fi libasika, wani yanayi ya watsu cikin tattare da kai a sutirarka, ma'ana kana saka sutura na alfarma da kai da iyalanka. Wa mat'amika, kuma kana cin abinci na alfarma da kai da iyalanka. Wa markabika, kuma kana hawan abin hawa na alfarma da kai da iyalanka. Laysa lil muslimina mithluha, musulmai ba su da irin wannan irin abincin da kake ci kai da iyalanka, sauran musulmai ba su iya ci. Irin suturar da kake sawa kai da iyalanka, sauran musulmai ba su iya sawa. Irin abun hawan da kake hawa kai da iyalanka, sauran musulmai ba su iya hawa. Wannan labarin da ya iska sayyidina Umar kenan. Shi kuma sayyidina Umar yadda yake kallon al'umma, kowa da dai yake a gurinsa, babu bambanci tsakanin shugaba da wanda ake jagoranta, ba bambanci tsakanin talaka da basarake, duk kallo ɗaya sayyidina Umar yake musu. Sai ce fa iyyaka nahureka ya Abdullah. Mun ji me yace? Me yace ya Abdullah? Ai bai ce ya Sa'ad ba ko? Kaga wannan zai tabbatar maka kenan wasiƙar ba ta Sa'ad ba ce, ta Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kuma sunansa Abdullah ibn Qais. To kaga nassin da muka karanta ya tabbatar mana cewar kuskure ne cewa da aka yi ya rubuta wasiƙa zuwa ga Sa'ad dan Abi Waqqas, ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari ne, saboda Abu Musa al-Ash'ari al-kunyarsa Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-kunyarsa al-Ash'ari ana danganta shi zuwa ga kabilar Ash'ar, saboda shi ba Ash'ari ne. Asalin sunansa kuma Abdullah ibn Qais, yasa anan sayyidina Umar yace fa iyyaka ya Abdullah an takuna bi manzilati al-bahimati allati marrat bi wadin khasibin falam yakul laha hammun illa siman. Wannan zai tabbatar mana cewar wasiƙar wa Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta saboda sunan Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ba sunansa Sa'ad bin Abi Waqqas, kuma sunansa Sa'ad. Kaga da sai da wasiƙar ta Sa'ad ce, da sai sayyidina Umar ya ce, sai sayyidina Umar ya ce fa iyyaka ya Sa'ad, amma bai ce fa iyyaka ya Sa'ad ba, sai ya ce fa iyyaka ya Abdullah. Wannan dalili na farko kenan da zai nuna mana cewa rubutun da aka yi anan cewa Sayyidina Umar ya rubuta wasiqa zuwa ga Sa'ad bin Abi Waqqas ba wa Sa'ad bin Abi Waqqas bane kuskure ne wa Abu Musa al-Ash'ari ya rubutawa. Sannan idan kana bibiyar littattafan da suka hakaito wannan kissa ta wasiqar Sayyidina Umar ga Abu Musa al-Ash'ari zaka tara zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari din suka bayyana ba zuwa ga Sa'ad dan Abi Waqqas ba. Littattafai daban-daban na tarihi sun bayyana haka, ciki akwai littafin hadisi Musannab na Ibn Abi Shayba. Idan ka duba littafin Musannab na Ibn Abi Shayba zaka tarar wannan wasiqa da ake bayani kanta wa Abu Musa al-Ash'ari Sayyidina Umar ya turawa ba wa Sa'ad dan Abi Waqqas ba. Haka zalika idan ka duba littafin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya na Abu Nu'aym al-Asfahani, shi ma cikin littafin zaka tarar wannan wasiqa da Sayyidina Umar ya rubuta ta ba wa Sa'ad dan Abi Waqqas ya rubuta wa ba wa Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta wa. Sannan littafi na uku in ka duba littafin Al-Kharaj na Abu Yusuf, ita ma zaka ga nassin wasiqa din Sayyidina Umar ya rubuta ta ne zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari ba ga Sa'ad dan Abi Waqqas ba. Allah ya dada su gaba da yace fa iyyaka ya Abdullah an takuna bi manzilatil bahima, ina horonka ya kai Abdullahi Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari kenan, ina horonka da kar ka zama kamar dabba allati marrat bi wadin khasibin, wacce ta zo ga kwari wanda yake da ciyayi ta yi yabanya ta yi kore shar, falam yakul laha hammun illa siman, wannan dabba sai aka wayi gari bata da wani buri face ta ci ta kiba ta zama katuwa, to kai kar ka zama haka, kar yanzu ya zama kamar daula ce ta samu a gabanka tunda an baka jagoranci ragamar al'ummar musulmi na hannunka, baitul malin su na hannunka, fada aji na hannunka, kai ke da ikon zartarwa, to kar ya zamanto kamar wata dama ka samu naka gina jikinka ka zama kato da kai da iyalanka, a wannan ba dama bace, kar ka zama kamar dabbar da zata je ta samu guri yayi yabanya gaci yayi ta ga dama ta samu ta yi kiyo ta habaka ta zama katuwa, kai kar ka zama haka, kai mutum ne, mutum kuma dole yana da lissafi yana da nazari cewa wannan matsayi da aka bani ba wai an bani bane dan in tara abun duniya, ba wai an bani bane dan in gina kaina, ba wai an bani bane dan in gina iyalaina, a an bani ne dan in hidima wa al'umma, abinda Sayyidina Umar yake masa ishara akai kenan. Yace wa inna ma hatfuha fi siman, yace matsalar da ke cikin wannan al'amari ita dabbar da in ta samu bigire mai kyau ciyawa ta yi yabanya tana kiyo, to wannan gurin shi zai zama sababin halakarta, wajen ganin sai ta haɓaka kanta sai ta ƙoshi sai kaga ta jefa kanta gurin da za ta je ta halaka, kai ma kar ka jefa kanka gurin da za ka je ka halaka. Wannan nasiha yake yi wa gwamnansa da labari ya iske shi cewa abincin da yake ci sauran talaka ba sa iya ci, suturar da yake sa sauran talaka ba sa iya sawa, abun hawan da yake hawa sauran talaka ba sa iya hawa, to shine Sayyidina Umar yake masa nasiha. A ƙarshe sai ya ce nan ma akwai kuskure da aka samu na typhoon ero, ya ce wa'alam, a nan shi yadda mai mallafin wannan littafi ya kawo ya ce wa'alam anna lil'amili maraddan ilallahi, to nan wannan kuskure ne yadda abun yake cikin littattafan da na hakaito ɗazu kaɗan, wa'alam anna al'amila ba anna lil'amili bane, ya ce wa Abu Musa al-Ash'ari wa'alam ka sani anna al'amila, cewa duk wanda aka wakilta shi a wani guri aka bashi wakilci a wani guri, fa iza zaga, idan kafarsa ta goce idan ya karkata idan ya kauce, zagat ra'iyatuhu, su ma talakawansa sai kafarsa ta goce su ma sai su karkata, idan ya karkata talakawansa sai su karkata, kenan talakawa sukan bi turba idan shugabansu ya bi turba, in shugabansu ya kauce su ma sai su kauce. Wa inna ashqan nasi man shaqiyat bihi ra'iyatu, yace mafi tabewan mutane wanda talakawansa suka tabe da shi sakamakon tabewansa su ma suka tabe, to wannan yafi kowa tabewa cikin mutane. Wannan wasiqa ce Sayyidina Umar ya rubuta ya aika ta ga Abu Musa al-Ash'ari ɗaya daga cikin gwamnoninsa, saboda ya ga wasu tasarrufat wasu ɗabi'u wasu halayya da Abu Musa al-Ash'ari yake yi wanda shi bai gamsu da wannan ɗabi'ar ba, yake ƙoƙarin ya ɗora shi a kan turbar da ta dace, tare da cewar in ya ci abu mai kyau ɗin ma ya hau abun hawa mai kyau in mallakinsa ne, kaga ba za a ce a'a ba, sai dai shi Sayyidina Umar ba shi da wannan fahimtar. Kai a matsayinka na shugaba ya zama ka fito da sura wacce take abun koyi cikin talakawanka. Talakawanka su fahimci cewa kai ba mutum bane da ke hawa kan dukiyarsu ka zauna a kai ka amfana da ita koma bayansu. A'a su fahimci tsantseninka, su fahimci cewa kana so musu abin da kake so wa kanka. Wannan ita ce fahimtar Sayyidina Umar, Allah da shi. Saboda ƙurewar lokaci ina ga sai mu dasa aya kan wannan misali na farko, in mun zo haɗuwa ta gaba sai mu duba sauran misalai ɗin abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai. Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɗen harshe Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.